أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda dake nan unguwar gawan katariya a nan birnin Damagaram jamhuriyar Niger domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam wallafal arhafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi wanda yau muna yammacin talata 12 ga watan safar miladiya 13 ga watan safar miladiya ta dubu hijira annabi sallallahu alaihi wasallama na da 445 wanda ya daidai da 29 ga watan 8 miladiya ta 2023 darasin da ya gabata mun gama kitabus siyam mun gama kitabus siyam wanda babu na karshe da muka dauka shine babul i'tikaf baban da yayi mana bayani hadisan da suka zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi i'tikaf wanda da taimakon Allah subhanahu wataala a yau zamu tashi sabon littafi wanda shine kitabul hajj wato littafin da malam zai koro mana wato hadisai wanda suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi aikin haji da dukkan abin da haji ta kumsa malamai suka ce idan aka ce al-hajj a yaren larabci ana nihi shine al-qasdu wato kan nufati abu nufata abu a shari'a kuma idan aka ce al-hajj shine nufata dakin Allah subhanahu wa ta'ala baitul haram da kuma wato wurare na masha'iril haram saboda wasu ayyuka wanda shari'a take bance kuma akwai a wani lokaci wanda shari'a ta sanar to wannan abu shine ake ce ma haji sanan idan muka duba littafin wannan na umdatul ahkam gabaki daya zan mu gani shi malam mai littafi wato abu farkon abu da ya fara a cikin littafin shi game da abin da ya shahi rukunnan musulunci shine sallah ya fara magana akan ta wanda mun sani sallah ita ce wato rukuni na biyu bayan wato shahace dawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sannan abu na biyu ko littafi na biyu da malam ya biyo mana a cikin wannan littafin shine kitabuz zaka kitabuz zaka malam ya sanya ta saboda yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake gama sallah da zakka a wurare da yawa daga cikin alqur'ani wanda malamai sun bibiyi wuraren nan wajen wuri sama da 80 inda idan an zo ana magana sallah zakka ga an kawo zakka to bancin haka kuma sai malam ya gamo abu na uku shine abin da ya shafi azumi kaga sai ya biyo maka bi tartib azumi bayya wajaba akan mutum a shekara sai wato wata guda so ɗaya kenan kuma yana maimaito maka a kowace shekara to malam ya biyo maka da shi kuma sannan wato da bayanin game da abin da ya shahi azumi wanda yake na nafila da kuma sauran azuzun muka wanda shari'ar musulunci wato ta zo mana da su sannan kuma malam game da abin da ya shahi rukunnan musulunci sai ya kawo maka wannan kitabul hajj shine a ƙarshe saboda ita hajji batta wajaba akan mutum sai so daya a shi so daya a rayuwar shi sauran kawai zai zamanto wato taqawwu'i ne kuma wajabar da zata zamanto maka shine alal fadirin saboda liman istata'a ilayhi sabil sai wanda Allah subhanahu wataala ya yassara mishi wato hanya abin da zai tafi ko kuma abin da ya shahi hanya wanda haji kamar yadda malamai suka faɗi cewa dalilai daga alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai suna nuni akan wajibcin haji cewa haji wajibi ce kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shi yasa hadisi yazo kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wani da ya tambaye shi game da abin da ya shaye haji yace mishi afi kulli amin ya rasulullah yace afi kulli amin ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce mishi ba eh yace law da yace mishi afi fi kulli amin da ta wajaba a gare ku kuma wala mastata'tum da ba za ku iya yin ta ba. Shi yasa haji marratan wahida ake yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa alhajju marra fa ma zada fa huwa tatawwa. Haji tafarin laka ɗaya ce duk abin da ya ƙaru akan ta wannan tatawwu'i ne kai wato na nafila ne na neman lada. Kenan mun zan mu gani hadisan da malaji ya kawo mana wato a cikin wannan baban saman nan yana daga cikin hikima ta yadda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana wato abin da ya shafi haji. Akwai maslaha ta wato duniya da kuma maslaha ta addini ta lahiraka. Idan muka duba abin da ya shafi duniya, da yanzu zaka dauki lokacin da kada ya haji zaka je da wani kasuwancin ka ko wani abu, zaka gani ainan ka game da al'umma wanda suke ta bataliya al'umma masu yawa wanda idan zaka yi kasuwanci zaka samu riba, zaka samu ka sayar da abin da kada ya shi. Kenan wannan kuma wanda kuma ya halatta wato idan ka sauko daga aikin haji ka kai kasuwanci kamar yadda yake sananne a cikin alqur'ani. Sannan kuma abin da ya sha yana daga cikin hikima ta abin da ya shayi haji yanda Ubangiji subhanahu wataala aka tattara al'umman musulmi a wuri guda duka taron da za a yi a ranar Arafa, zaka ga al'umman musulmi an haɗu waje guda sama da miliyan nawa, wanda wata shekara zaka gani Saudiya ta ce miliyan biyu ba rawa waccan ko ba miliyan uku ne in ban manta ba suka haɗu wato abin da ya shafi haji. Wannan miliyan uku wanda aka ba ma tasrihi, me yake ce ma tasrihi? Shine an ba su authorization ta su yi haji banda wanda suke yin tasalluli ko kuma banda yan garin Makka wanda yana Makka garin su kace ya ce ya nemi wata takarda zuwa haji kaga tahiyya zai yi kawai. To banda kuma wanda suke biyowa daga wato kwana wanda basu biyowa da ka'ida basu da tasrihi, to kuma su ma akwai su furcik. To zaka gani a mutanen da suke yin haji an gama su waje guda wato ba kadan bane ba. Shi yasa ranar Arfa Ubangiji subhanahu wataala yake ce ma mala'iku yake alfahari yace ku leko ku gani bayina ga su sun zo a waje guda sun taru da tufa kala guda, an sa tufa kala guda gaba ki daya kuma kowa mai yake nema a lokacin shine gafarar Ubangiji subhanahu wataala. Kowa gafarar Ubangiji ce yake nema a wannan lokacin. Shi yasa yana daga cikin falalar haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yayi haji bai yi ba rafasu, bai yi ba fusu, bai yi ba yayataccen zance, bai yi ba wani abu wanda zai zama to ya tauye mishi haji. Annabi yace zai dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ta haife shi, wato zai dawo babu zunubi tare da shi. Shi yasa kuma a wani hadisi yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, wato alhajji wanda take mabrura wanda aka karbe ta batta da wata sakamako da za a ce ga ladan da za a baka face shine ladan ka shine aljanna. Shi yasa haji babban wato abu ne. To mallan zai yi mana bayani game da wato wannan ibada babba hadisan da suka zo kuma da hukuncanta. Babi na farko mallan yake cewa babul mawaqit, babi na abin da ya shafi wato al-mawaqit. Al-mawaqit jam'i ne na miqat, jam'i ne na miqati, da Hausa muke cewa miqati. To wannan miqati akwai mawaqitul zamaniya akwai mawaqitul makaniya. Mawaqitul zamaniya sune wato lokutan a wani lokaci ne wato za a yi hajjin wannan. Ita haji tana da wasu watanni wanda sanannu ne watanni ne na haji, daga ciki akwai Shawwal, akwai Zulqa'ida da kuma shi Zulhijja. Wannan watanni guda uku sune watannin haji. tun daga yau azumi misali an ga watan Shawwal ya kama to lokacin haji ya fara kana iya tashi washegarin sallah an yi sallah misali yau washegari ka dauki niyya haji kai labbaika allahumma labbaika ka tahi makka idan ya zaman to tamattu'i zakai a lokacin idan ka tahi ka sabke umara in ya so ka hudda kayan ka idan kuma ifrari zakai ko qirani idan kai sa ihramin wannan kamar yadda zan mu ga bayani shi a gaba ka tayi tun daga Shawwal to ba kai ba cire abin da ya shafi wannan ihramin sai dai in wanka zakai ko wani abu makamancin haka ba kai ba sa wata tufa wannan yana cikin ka kuma wato sai ka kiyaye abin da ya shafi mahzuratul ihram da mahzuratul hajj da sauransu kenan watannin hajji mawaqitul zamaniya suna farawa ne tun daga Shawwal Zulqa'ida da Zulhijja sannan al-mawaqitul makaniya su kuma gurare wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cewa dukkan mai nufin haji ba zai huce wannan wurin ba fa tare yana dauke da niyyar shi ya dauki niyyar ta wato aikin haji ba to wannan gurare su ne mallan zai yi mana bayani a cikin wato wannan a cikin wannan hadisi da zai kawo mana sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wurare da mutum ba ya huce su ba face sai yana da wato abin da ya shahi ihrami ya dauki niyyar haji saboda irin girmama wato shi dakin Ka'aba da girmama sha'ira ta addinin musulunci da kuma wato mutane su zo wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala suna masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna masu kaskantar da kansu zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa malamai suka ce kamar yadda zan mu gani hatta da libasi inda muhrim zai sa akwai nuna wani kaskantar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to anan malam ya kawo mana hadisi na Abdullah ibn Abbas yake cewa ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل يمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ hatta ahlu makkata min makka wato wannan hadisi imamu al-bukhari da muslim sun rawaito shi wanda malamin yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama waqata li ahli al-madina idan aka ce waqata ai shine wato aka ce haddada ya iyakance ma ahli al-madina wato mutanen madina shine zal hulaifa wato wurin da ake ce ma wato Zal Hulaifa wato cewa dukkan mutumin da yake Madina Madina garin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan miqat Zal Hulaifa ba zakka huce wannan wuri ba idan kana nufin haji ko kuma umara face sai ka dauki niyya ka kai ihrami a wannan wuri saboda idan ka huce wasu malamai abu kamar yadda bayani zai zo dole ka bar miqatin ka sai ka dawo ka dauki wato ihrami a miqati to Zal Hulaifa shine miqatin ɗan Madina sannan kuma yana yanzu zan mu ce yana cikin garin Madina wanda ada daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa miqati Zal Hulaifa kilo 13 ne kilo 13 ne daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan miqati amma yanzu yana cikin gari sannan ana kiran shi da Abaru Ali ko Abiyaru Ali wato rijiyoyin Ali ibn Abi Talib wannan wurin ana kiran shi a wannan halin da wannan suna to sannan kuma yana daga tsakankanin shi da Makka wajen kilometer 430 da wani abu 430 da wani abu saboda ita Makka da Madina tsakankanin su kilo 450 ne to idan ka hudda 450 ka hudda kilo 13 kenan zai baka sauran abin da ya rage 400 da wani abu zai zamanto shine tsakankanin miqatin na Madina zuwa Makka sannan malamai suka ce wannan miqatin shine mafi nisan miqati game da Makka shine mafi nisan miqati yayin kowane miqati nisa sannan yana daga cikin hikima kuma dan wato ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya limkaka malamin suka ce shi yasa ya zamanto miqatin shi ma yana nisa da abin da ya shahi wato makka to wannan zulhulaifa shine miqatin wato mutanen madina sannan sai yace wali ahli shami al-juhfa su kuma mutanen sham shine miqatin su wato al-juhfa shine miqatin su sham duka wajen wato abin da ya shahi mu nan zaka gani juhfa shine abin da ya shahi miqatin lokacin sham da irin siriya ce da abin da ya shahi irin su urdun nan wajen duka ake kiran shi da sham amma yanzu hatta da wajen masar da mu nan mafi yawa juhfa shine miqatin mu saboda shine miqatin da zan mu fara iskewa wanda wannan miqatin yana tsawon wato abin da ya sha yanzu haliyan yana cikin ruwa yana cikin maliya distance din shi tsakankanin shi da haram da ka'aba kilo 183 kamar inda malaman suka ambata to yanzu amma yana cikin wato abin da ya shahi wato ruwan maliya shi yasa malamai wasu mutane suke komawa wuri wanda ake ce mishi rabir saboda yana dabranta da shi shi a hili ne suke dauko biƙati daga nan to amma mafi yawa zaka gani idan jirgi ya tashi wanda zai tayi daga nan idan an zo daidai miƙati zaka ga a cikin jirgi ana sanar da cewa to ho an zo daidai miƙati a tashi wato a zamanto ka dauki niyya saboda idan baka ka huce miƙatin ka ba niyya to dole ka dawo miƙati kai sai dai in wani miƙati zaka koma ka dauko niyya shi yasa nan malamai kuma suke tambihin cewa jidda ba miƙati bace jidda ba miƙati bace da yawa mutane suna kuskure da sai ma irin wanda zasu tayi daga nan su ce a ahe sun sabka jidda tukun su yi miƙati kai kuma ka huce miƙatin ka a baya kinan abin da yafi dacewa duk da alhamdulillah zaka ga mafi yawa tashi jirgi da ake yi misali al-hazzai ko kuma wanda zasu tayi umara daga nan mafi yawa suna sabka madina to madina kuma akwai miƙati wani miƙati ne zulhulaifa kinan zaka taso ka dauki wannan harama sai ka bayan kai ziyara sai ka dauka daga zulhulaifa ka taho kamar yanda zan mu gani bayani a gaba to ahli sham miƙatin su shine al-juhfa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa li ahli najd qarna manazil su kuma mutanen najd dukkan wuraren abin da ya shahi riyad da sauransu wannan wuraren ake ce ma najd to su kuma miqatin su shine qarnu manazil wato qarnu manazil shi kuma yana kan hanyar abin da ya shahi ta'if daga makka in zaka je ta'if tsakankanin shi da makka wato kilo 80 ko 75 tsakankanin shi da ta'if kuma kilo 35 to qarnu manazil shine miqatin ahli najd sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa li ahli yaman yalamlam su kuma wato mutanen yaman miqatin su shine yalamlam wanda shi kuma yana game da abin da ya shahi makka kilo 100 tsakankanin shi da makka kina idan muka duba wannan miqati ga baki daya guda hudu wanda wannan hadisi ya ambata zan mu gani miqatin da yahi nisa shine wani miqati miqatin madina na zulhulaifa shine yayi nisa da harami shine wajen kilo 400 da yanka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hunna lahunna hunna ai wannan miqatin lahunna ai li ahli hadhihi albilad kenan na wa'annan ma'abota gari ruwa ne wanda aka ambata duk wanda yake wannan gari ruwa to daga wannan miqati zai yi wato zai dauki harama wato abin da ya shahi aikin haji ko umara sai kare cewa wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna ga wanda kuma ya zamanto ya biyo ta garin wanda ba dan garin bane ba misali a ce nan zuwa bakin tasha nan ce harami sai aka ce duk wanda suke bayan nan ga baki daya miqatin su shine ina shine bakin rumbu misali bakin rumbu ko tun daga baki daya har wanda yake wajen ya kwaldefi da kantin shara duka miƙatin su shine bakin rumbu. To mu da nan din na yamma wanda yake haro banda wanda yake randa bakwai miƙatin shi shine misali bakin rumbu. To idan ka zo kai wanda ba dan nan ba ka biyo daga nan wanda baka da wani miƙati to yayi ka zo nan sai ka dauki niyya a wannan miƙati tunda shi ya hiye maka kusa. Amma wanda yake kuma gaba zan mu zo mu gani shi dawowa zai ko kuma ya zai na annabi da yace wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna kenan wanda yazo daga miƙatin wanda ba dan kusa da wajen bane ko kuma ba dan bakin rumbo bane ba dan garin bane ba kenan nan zai dauki miƙatin shi sai yace mimman arada alhajj aw alumra amma dai wani ga mutumin da yake nihin hajji ko kuma umara misali zaka tai maka kawai dan ziyara kaje ka sada zumunci kaga ba hajji ba kake ne nihi ga ba umara ba kenan ba ruwan gare miƙati ba ruwan gare miƙati a ina yake kawai zawwa zakai ka wuce ka tai baka ce ba in ka zo miƙati sai kai labbaik Allahumma ka dauki ihram kuma wannan yake nuna mana kana iya ka tahi makka ka tai garin makka ba tare da ka dauki umara ba ko ka dauki wato hajji kaka ce dole kawai in zaka shiga makka sai ka tai da umara a wannan ba dole bane ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ai mimman arada alhajja abiru aw alumara sai yace wa man kana duna zalika wanda kuma ya kasance wato miqatin babu wani miqati a kusa da shi misali annabi sai yace fa min haythu ansha to taga inda ya kulla zai yi wato abin da ya shafi umarar shi ko hajjin shi misali muka ce bakin tasha shine haram kai kuma sai kake daidai rampuan ta tarbin to da bakin tasha da kaje harami da ka dawo miqati wanne yake kusa harami yayi kusa to sai annabi ya ce ma min haisu ansha daga nan inda kake daga nan zaka dauki niyyarka saboda sauki da aka kawo ma shari'ar musulunci ba a ce ba sai ka dawo wannan miqatin wanda la'alla wajen dawowar ka ce wajen kilo 100 kai kuma ga haramin bai kai ba kilo 50 wajen ka tai kenan daga nan kawai zaka darmi niyyarka shine yace min haisu ansha kenan daga nan zaka dauka he yace maka hatta ahlu makkata min makka har ma su ƴan makka daga makka a inda suke daga gidanka misali yanzu kana kusa da a dauka nan makarantar nan gabaki da ita ce harami gidanka nan wajen wannan shagon kana so kai umara kawai daga gidanka zaka yi wanka kana hutawa sai kace labbaik Allahumma umara kawai ka shigo harami kai dawafi kai sa'ayi kaje kai aski kai shikenan ka yi da umaraka shikenan ka zo ka yi da umara kaje gida ka kwanta kai barci baka ce ba sai ka tahi miqati wanda yake kusa da nan a daga inda kake ko hajji zai misali kana makka hajji ta tashi kawai daga gidanka zan zaka wuto kawai zaka yi darmaniya ka kai labbaik Allahumma hajjan kawai ka tahi mina kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ahlu makka min makka hatta su wato wanda suke makka a nan makka za su dauki wato miqatun su kenan wannan hadisin ya zo ya nuna mana wasu miqati wanda wato dukkan mutumin da yake nihin hajji ko umara ba zai huce wannan miqatin ba face sai yana darme da abin da ya shafi niyyar shi da ihramin shi na abin da ya shafi zuwa wato yin aikin wannan wanda kuma yana daga cikin rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala sai ya sa mana wannan miqatin ba dai ba yanzu nan miqati nawa muka ambata ana miqati hudu akwai na biyar din su wanda zan magani shine zatu irq shine miqati na biyar miqati na biyar sannan a wannan hadisin zan magani wato game da abin da ya shahi wato sauki na shari'ar musulunci yanda kowani gehe kowani bangare shari'ar musulunci yayi ta sama mutanen da suke kusa da wajen wato ko kuma wanda zasu biyo daga wajen ga inda zasu dauki niyyar su wato ta yin ihrami da hajji ko kuma umara wannan sauki ne wato shari'a ta kawo mutanen makka kuma daga nan makka zasu yi ina anan zan magani wato su mutanen madina miqatun su shine zal hudaifa mutanen sham shine juhfa mutanen najd qarnu manazil mutanen yaman kuma yalamlam ina wannan miqati guda hudu sune a cikin wannan hadisin wato muka gani sannan hadisi na gaba malam yake cewa an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yuhillu ahlul madinati min zil hulaifa wa ahlu shami min juhfa wa ahlu najdin min qarni man min qarni qala abdullah wa balagani anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala wa yuhillu ahlu al-yamani min yalamlam wa to wannan hadisi shima na abdullah dan umar radi Allah ta tabbata a gare su yazo dan ya kara mana bayani game da wannan wato miqatai wanda annabi sallallahu alayhi wa sallam wato ya ambata Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yuhillu wato mutumin da zai dauki harama wato ta aikin haji ko umara to zai dauke ta ne daga ina daga miqati shi yasa wato yace yuhillu ahlul madina wanda yake ma'abun dan madina zai ihlal in shi ya dauki talbiyar shi idan aka ce yuhillu daga al-ihlal ne al-ihlal kuma shine daga murya da sauti daga murya da sauti saboda idan kai dauki labbaik allahumma labbaik kana ambatawa kana dagawa kana bayyana sauti shi yasa malamai suka ce ai babu wajen niyyar da ake talaffuzi da ita sai wata niyya ake talaffuzi da ita sai niyya haji ko umara idan zakai haji shine zakai talaffuzi da niyya kai labbaik allahumma umra ko kuma labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma hajjan ma'al umra haka kenan wannan ne zakai lafazin niyya amma sabanin haka nan azumi ba zakka ce ba nawaitu siyam ko kuma nawaitu salatu zuhur ko salatu isha wannan duka ba kai ba kenan nan ne kadai ake talaffuzi da niyya nan ne kadai ake talaffuzi da niyya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan madina zai yi miqatin shi zai karbi wato ihlal din shi ya fara talbiyar shi ya karbi niyya daga zulhulaifa shine miqatin zulhulaifa wa ahlu shami min juhfa mutanen sham kuma daga juhfa wa ahlu najdin min qarni manazil su kuma wato ɗan najid daga qarni manazil sai abdullahi yake cewa wa balagadi wato yazo mishi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa yuhillu ahlu yaman min yalamlam su kuma mutanen yaman daga yalamlam zasu dauki wato miqatun su kaga nan yana daga cikin haƙin ruwaya shi bai ji ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amma bi wa balagani amma can ruwaya ta abdullahi dan abbas kaga ni shi ya ambata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ahlu yaman min yalamlam su mutanen yaman daga yalamlam zasu dauki wato miqatun su to akwai miqati muka ce zato irq shi kuma miqatin ahlul iraq miqatin ahlul iraq shine zato irq wanda jab dutsi ne wurin sannan kuma yana da tsawon shi distance din shi tsakankanin shi da abin da ya shafi makka shi ma kamar misalin kilo 100 ne shi kuma lokacin mutanen iraq suka zo wato wajen Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi lokacin yana amirul mu'minin yake suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iyakance ma mutanen najid cewa qarnu manazil can zasu dauko wato ni nan ne miqatun su in zasu yi haji ko kuma umara sai suka ce su kuma yanzu idan suka zo zasu dauki umara qarnu manazil ya baude daga hanyar su kuma babu wani miqati a wajen su babu wani miqati a wajen su kuma ya baude misali a ce wanda yake nan wajen university a ce miqatin shi a ce yana can karshen nan wajen wancan makwanta yana can karshen kan yayawa misali garin rana a ce nan ne miqatin sannan kuma bakin tasha ne zai zo kaga a ce ya koma can ya dawo nan zai zaman to ya tsananta a ganshi to Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi a lokacin sai ya ce musu to su daidaita su zo wajen kan hanyar su gani ina ne yake setin can sai ya zaman to nan ne zasu dauki miqatun su to shi zato irq nan ne kamar setin miqatin wato najid ne qarnu manazil setin shi ne yana yanzu misali inda ganin suka zo setin can kanya ko garana ina zasu yi sai su zo ranfu wannan tribune ko kuma wani waje makamancin haka yanan misali kenan shi miqatin wannan sannan malamai sun yi sabani hatta da wannan miqatin cewa shin ya zo da nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne ko kuma Umar ne yayi ijtihadin shi wasu suka ce akwai nasi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta su in najdi ya ambata musu wannan zatu irk cewa shine miqatun su suka ce koda kwa la Allah shi Umar bai samu ba nasu sai ijtihadin shi wanda kuma mun sani Umar yana da muwafaqat yana da gamdakatar na abubuwan shari'a zaka ga ya ba da ra'ayi Umar kawai kaga Allah ya sabko wato aya akan ra'ayin Umar to yana da muwafaqat shi yasa wani malami yayi bahasi muwafaqat Umar zaka gani abubuwan da ya daddace wato ya ce ai kaza zaka gani an yi kaza ya ce ai kaza zaka ce zaka gani Allah subhanahu wataala ya sabko aya akan wannan to shi dai ahlul iraq kenan miqatun su shine zatu irq kamar yanda wato malamai suka ambata kenan wannan duka hadisan zan mu gani miqati guda biyar sun huddo mana duka miqati cewa dukan mutumin da zai yi haji ba zai huce wannan wajen ba face sai yana da ihrami haka wanda zai yi umara shi ma ba zai huce wannan wajen ba face sai ya dauki niyya afwan idan ka zo wajen kuma baka dauki ba ihrami baka dauki ba niyya abin da yake kamar yanda malamai suka ce shine ka dawo ka dauki niyyarka sai dai in wani waje ka bi wanda akwai miqati a gabanka wanda kana iya tsaya nan ka yi wato wanka ka dauki niyyarka sanan misali kai ne a garin Madina idan zaka dauki niyya ta abin da ya shayi aikin haji kana iya kai wankanka wato daga gida sai ka zo daidai miqati sai ka dauki niyya ka ce labbaik allahumma umratan ko kuma labbaik allahumma hajjan ko kuma ka bari he ka zo miqati he ka shiga inda yanzu miqatin Madina misali din mafi yawa hukumar Saudiya an gyara wajen masallaci ne babba zaka ga akwai hammamat dushi da yawa ka shiga kai wanka ka sake jikin ka sa ma kayan da zaka yi ihrami da su wato ihramin ka ka irma sannan ka huto kai nafilar ka a cikin masallaci ka dauki niyyar ka tahi ka kama hanya lokacin da zaka dauki niyya kuma shine lokacin da zaka fara tayya misali lokacin da ka hawa abin hawa kamar yanda zan muga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin hasse da ya hau al-qaswa taguwa shi tukun ya daidaita tukun ya fara talbiya idan kai ma an a mota ne ka zo ka shiga mota ka tada kai gazi ka ji dai komi daidai sai ka fara labbaik allahumma wato umratan sai ka fara talbiya kamar yanda ita ma zan mu zo wato mu ga bayani akan ta ina gurgu jama'an wannan hadisan ya kawo mana a cikin wato wannan babu sai malamin yace babu ma yalbasu almuhrimu min athiyab wato baban da zai yi mana bayani wato menene ya dace wanda yake da ihrami ya sanya da tuwashi kenan wannan kamar tambaya ce malamin yayi maka a farkon baba shi shiga aikin haji ko umara ibada ce wanda take da kima sannan kuma ibada ce wadda ta zo mana wato tauqifi yayin da shari'ar musulunci ta gayyen da zakka yi da sannan abin da zakka sa shine wannan ihrami ba a so ka sa wata tuha wadda take da dimki ba a so namiji ya sa tuha wadda take da dimki kawai ihramin wannan guda biyu sune zakka darma ka darka yafa guda kuma kai zani da shi shi yasa in zakka tai haji da wurka koyiya ake yin zani saboda kakka je baka iya ba kuma yaje ka ringa ku ya ringa kubce maka ba sani dan yawa wasu zaka gani Allahu musta'an ana shan kwamba la sai ma idan aka je Muzdalifa kowa yazo ya gaji kuma zane ne a jikin kowa kaga abin sai a hankali Allah subhanahu wataala ya datar da to yawa kuma wasu kuma la sai ma wanda basu karanta ba kuma su kuma ba za su yarda ba za ku wani lattijo wata shekara a haji aka ce je ya sa ihrami shi ya ce baya sai da kilo ta yi shi a jikin shi baya hudda ba kilo ta yi shi aka yi da shi baya hudda kilo ta yi shi da kyal aka samu diye shi dai ta kwatanta mishi to ka gani diyawa shi yasa Allah saka ma malamai da alkhairi kafin a je haji zaka gani diyawa ana tawiya irin karatun nan da ake yi na aikin haji ba karamin taimakon mutane yake yi ba karamin taimakon da zaka ga duka babu irin wa'annan sai kadan daidai ku kadan ana yi amma yanzu zaka gani alhamdulillah ka gani an sanar cewa gashi ana karatun aikin haji tun kafin lokacin ya zo a zo nan malam hatta da darma ihrami sai ya koya musu yanda zaka darma da kyau yanda baya gurce ba Allah saka musu da alkhairi amma dai yanzu in ka je baka iya ba zaka gani kuma yanzu idan ka duba zuwa aikin haji idan ka raba mutanen da suke zuwa haji kaso uku kaso biyu duka dattijawa ne suke daya ko sama ma da kaso biyu sama da kaso biyu zaka ga dattijawa ne suke tafiya matasa yan kadan ne eh kaso ɗaya ko bai kai ma ɗaya wanda zaka ba ma wato samari da wanda suke da jini a jikinsu to shi yasa wannan karatu yana taimaka musu to wannan ihrami shine wanda za a sa sannan kuma zaka gani an yi tauhid tauhidul thiyab gabaki dai kowa kayan shi kala guda ne shine tufafara mata ba lazumta musu ba cewa sai tufafara ko baka ko ja ko bula wanda take so zata sa amma abinda zata nisanta shine mai zani wanda zata karta zamanto tana da kyalkyali ko tana da zane wanda zata ringa daukan idan mutane daga ta huce sai an juya an gane ta daga ta huce ayi kaza kenan amma zata sa tufar da take so ita ma zan magani wato sharuɗa ko kuma wasu abubuwa a cikin wannan hadisin wanda mutum zai zamanto ya kiyaye game da abin da ya shafi sanya wato ihram sai malam yace an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna rajulan qala ya rasulullah ma yalbisu almuhrimu min athiyabi qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yalbisu alqumusu umusa wala alamaima wala alsarawilat wala albaranis wala alkhifaf إلا أحد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين واتو وانا حديثي دغ عبد الله بن عمر يرضى الله تتبتا غليش يكي تشوا ان رجلا للي وني متن قال يتي يا رسول الله يا مايكن الله ما يلبس المحرم من الثياب واتو منين يدا تي متمن دا يكي دا واتو دا ينزي إهرامي يسنيا نابن دا يشاهي تفا منين متن يسا كاغنا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه دي مشتاي منين متن يكمات يسا annabi kuma me ya gayi mishi abinda bai yasa ba saboda me saboda abinda zaka sa ai abubuwa ne an halitta ma abubuwa da yawa to amma yanzu me ya za a hana maka abinda za a hana maka kada ka kwada wato kai sai annabi ya gayi mishi abubuwan da ya zamanto an hana mai ihrami ya sanya su annabi sallallahu alaihi wasallama da farko ma sai ya ce mishi la yalbas al-qumusa mai ihrami bai ya sanya riga baka sanya riga idan aka ce qumus jami'i ne na qamis riga kenan riga ita ce kuma tufar da zata rihe ma jikinka amma tana da hannuwa kuma tana da wuya idan an yi ta aka kawo riga ake ce mata Hausawa suke ce mata mine mai sunanta da Hausa jallabiya ba Larabci bane ko tuha to da ana ba da tarihin samo sunan nata ban sani ba Allahu alamin ya inganta ko bai inganta ba sace wani ne ana ce mishi guwa sunan shi ya zamanto sai kawai madde tayar ne kawai da yadi kawai ya dinka kawai ya sa riga ya mata haka kawai yayi wuya kawai ya sa kawai ke tarihi jikin shi ana yawo kasan mutanen da a ce ba su sa kaya kawai dai ka zo ka danyi darmadarman kaga kawai ya mata wuya he yasa kawai da aka gani ya ake cewa taguwa shi guwa sunan shi taguwa kawai ya ta koma tuhuwa a ce tuhuwa ko kuma to Allahu alam in saha ko kuma bai inganta ba Allahu ta'ala ala wa alam to wannan bai ihrami ba zai sanya riga ba dukkan abin da yake da dinki ba ka sanya shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal amaim haka wato al amaim jami'i ne na imama wato rawani ba zaka rihe kanka ba duk ruwan da ake yi ba ka rihe kanka ba duk iskar da ake ba ka rihe kanka ba kanka a bude yake sannan yace walas sarawilat haka jami'i ne na sirwal ko sarawil kenan ba a saba wando ba ka saba wando annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal baranis haka kuma abin da ya shafi baranis jami'i ne barnas ita ce riga irin ta el maroko innan wadda take da wannan wadda take da hula irin marokin zaka gani suna yin ta alaji zaka gani da malaya sun suna sata to wannan il marok irin ta haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal khifaf me ihrani baya sa ba kufi baka sa ba kufi sai yace illa ahadun la yajidu na'alaini falyalbas khuffayni sai dai mutunan da bai samu ba takalmi takalmi shine takalmi sample ko irin dan soso ko dai wanda dai kafa guce eh wan irin shi baka samu ba to annabi yace falyalbas khuffayni to ya sanya khuffin nashi wal yaqta'ahuma min asfal alka'abaini amma ya yanke su daga wato kasan alka'abaini idanuwan sa kenan menene ba so karihi abinda ya shafi wajen idanuwan sa sai ce wala yalbas min athiyabi shay'an massahu za'faran aw wars wato kada ya zamanto ya sanya tufa ko wace irin tufa ce matakar an sa mata turare turaren sababin za'faran ko kuma wars ko kuma kowane irin turare baka sa ba a jikin tuwar taka ta ihrami ka sanya mata turare baka sa ba zan mu gani a can gaba idan ka sa turare ko kuma ka aikata wani abu miye akan ka menene akan ka to wannan da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ya sa ba riga kinan riga duk wanda take da wuya da abin da ya shaye hannuwa baka sa ta ba a ihramin ka haka rawani ba zaka rike kanka ba haka sarawi wato abin da ya shafi wando baka san ya ba wando da kuma wannan rigar doguwa mai rihi kai ita ma baka rihi ta ba baka sa ba da kuma abin da ya shafi kofi kuma da abin da ya shafi taba turare to wannan duka ya gamu game da abin da ya shafi maza ba za su sa wannan ba amma dai abin da ya shafi turare towa mai turare da wannan mata suna ciki kaga mata ba za su sa ita mace kaga ta iya rihe kanta amma namiji ba zai rihe ba kai to amma gaba he kawo wata ruwaya ta Imam al-Bukhari yace wala tantaqi bil mar'atu wala talbis al-quffazain mace ba za ta sanya niqabi ba ta rihe fuskarta idan ta dauki ihrami ba za ta rihe fuskarta ba kuma ba za ta sa ba gam ta sa al-quffazain zaman quffaz shine gam wanda ake sawa a hannu mace ba za ta sa gam ba tarihi wannan inda kuma namiji shi ma ba ya sa ba gam kuma mace ba za ta rihe fuskarta daman namiji ba a san shi ba da rihe fuska mata ne suke sa ni kawai amma su ma matan idan ya zamanto sun zo wajen ajanibi mutane wanda ba muharraman su ba suna iya dan sake wato abin da ya shafi su samu wani abu su kare fuskar su wuce amma dai haka tarihi fuska ta wannan bai dacewa shari'a yana daga cikin mahzuratul ihram kamar yanda zan mu zo mu gani jami gam kufas ba a sa ba gam kenan ba ta sa ba gam ba za ta sa ba abin da ya shafi wato kufazaini jami na kufaz shine abin da ya shafi kan kuma ba a sa ba turare turare kana iya sa shi a jikin ka kafin ka dauki ihram misali ka zo ka yi wanka da ka fito daga wanka kan ka rai ni kati ka sa turare a jikinka ba a tufar da zaka yi ihrami ba wannan goye farare guda biyu ba wannan baka sa musu ba turare su kawai haka zaka sa su kenan a jikinka ba lahi idan ka sa hadisi ya zo ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ihrami da abin turare ma a jikin wajen kanshi kenan bi ma'ana ya sa kafin yayi ihrami idan ka ware ihrami ba kai ba sa turare haka kawai zaka yi ta yawo kuma da wannan kayan tufa guda biyu da su zaka yi ta yawo idan tamattu'i ne zaka yi kaje ka sabke umara sai ka zo ka dawo gida ka hudda ka yi ihlal ka huta daga abin da ya shafi harami sai lokacin haji sai ka karbi wata niyya kuma daga makka kina sai ta yi haji amma idan kirani ne zaka yi ko ifradi kawai zaka wuce haji umara zaka wuce ha haji to wannan ihramin baka hudda shi da zai zaka tashi da shi zaka kwana kullun da shi a cikin ka har sai 10 ga watan haji lokacin da aka je aka yi jiwa aka dawo sai ka zama to kai wanka kayan aski ka sabke ihramin ka amma kuma wanda yake tamattu'i shi yana da dama ya zamanto wato ya aje to nan abin da ya shafi wato khuf malamai suna da maganganu kamar yanda zan mu gani wato a hadisi na gaba anan dai zan mu ga irin fadan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi neman ilimi al-ilmu qabla al-amal ilimi kafin sa aikata ka gani kafin a tahi a tayi aikin hajjin shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Annabi to miye kamata mu ihrami yasa miye kamata kenan ya nisanta haka kuma halaccin wato yin wato tambaya akan abin da ya shafi masallaci wanda ruwaya ta zo cewa wannan hadisin da wannan sahabi wato ya tambaya a cikin masallaci ne daidai sun zo suna shirin za su huta wato abin da ya shafi wato aikin haji kuma zan mu gani haramcin wato mutun ya sanya riga ko kuma ya sa rawani ko kuma wando ko kuma riga wannan el marok ko kuma kuffi ga mutumin da yake daukan harami idan zaka yi ihrami zaka yi aikin haji bai dacewa ka dauki wannan abin da yake kanka shine ka sanya wato wannan tufafara idan ita ma baka sa ba haka wuce miƙati da kazo miƙati ka sa baka sa ba saboda irin mutanen da suke yin tasalluli su tahi saboda kan hanya ka tare su saboda kawai shurta su tare su a hanya su mero su yanzu Saudiya suna da wani tsari misali ya zamanto zakka tayi haji sai an baka authorization to akwai wanda an basu da authorization in tahiya sai su zo su huto su zo daga miƙati su tayi kamar za su tayi wani bulaguro kan hanya amma ba su yi dauki ba ihrami amma da suka zo miƙati a zuciyar su sun yi mi sun yi talbiya sun yi furtin talbiya kuma suna labbaika allahumma labbaik sun darmaniya amma dai da mi da kaya na riga na gida to shi kuma menene wannan mahzurat ne bai dacewa ka sa su saboda idan ka sa su sai ka je kai fidiya to wannan idan suka wannan sai kai fidiya saboda ka huce kai ihrami ka huce wajen miƙati da kaya tufa wanda take damkarka ba ihrami ba wancan su kuma saboda hanya ne kan police in ya ganka kace mishi bai san ba ina zaka kace waje kaza zaka shi kuma kai kuma makka zakai to ba ni ya kaba ya sani ba kai dai ya ganka a sample ba ya ce ba wani koma makka zaka na gani ya ka ko kuma ka dauki labbaik allahumma labbaik koma nan kaga wannan duka dai wato wanda ana yin shi amma dai bai dacewa mutum ya zamanto ya sa wato wannan kayayyaki kamar yadda wannan hadisi wato ya nuna mana game da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi malamai suka ce ana akwai fa'ida game da abin da ya shafi haramci na sanya wato wannan tufa wadda take wata kala ko kuma wadda take wannan ya sa wando wannan ya sa riga wannan ya sa wannan kace akwai abu na farko da zan mu duba shine wato mutane gabaki ɗaya da suka fito wannan aikin haji sun sanya kaya kwarare iri ɗaya kamar ka tuna lokacin da za a ɗauke ka a kai ka barzaku kaga da tufafara za a kai ka kamar ka nisanci da dukkan wani abubuwa na duniya dukkan wani abu na jin daɗi ka nisance shi ka gani da mai kuɗi da wanda bai da kuɗi da talaka da mawadaci duka gabaki ɗaya kowa da kowa wannan tufa ce zai sa wannan tufa guda biyu fara ba zaka gane wannan talaka ne ba ko wannan mai kuɗi ne sai dai in daman ka san mai kuɗi ko mai talaka amma a gabaki ɗaya wato waje guda kuma za su je waje guda su tsaya kaga nan babu fifiku kawai inna akramakum indallahi atqakum wanda yake ku jin tsoron Allah subhanahu wataala sannan abin na biyu shine game da abin da ya shafi tunatar da rai akan wannan ibada wato ta wato aikin haji ka nuna ka fuskanta zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kuma sannan ka kiyaye wannan dokoki da Allah subhanahu wataala ya dora maka wanda ai yanzu a karan kanka baka iya wacewa kawai yau da zane zan huta in tahi gari ka gani yanzu mu anan ka sa zane ka huta ni ma za a ce maka kaga wannan ya ce dan Daudu ne duk da ai akwai kasashen da suna sa zane mun gayya karatun mu na bayan ban manta ba cewa irin su mutanen Ethiopia irin mutanen Yemen da wajen Pakistan duk suna ɗar mazani zaka ga mutum da zanen shi dai alau yana tayya amma kai na ihramin ma da kasaji kake da a takura kake kaman mace to kuma kina wannan akan al'ada al'adar wasu da al'adar wasu ba ɗaya bane ba hadisi na gaba daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا خطبة عرفة فقال يكي تشوى من لم يجد عليني فليلبس خفيني ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم فتو النبي صلى الله عليه وسلم يكي قمد متمن دبيسا مبتع كلمة يسا تو يسن يو خفوين شي game da mutumin da bai samu ko kuma izari wanda zai tarma to ya sanya wato wandan shi wato wannan hadisin shi kuma zai mana bayani game da hukuncin sanya abin da ya shahi khufi da kuma abin da ya shahi wando game da mai ihramin da bai samu ba takalmi wannan yake nuna ma irin yanda sahabbai suka rayu a cikin talauci takalmi ma mutum zai zama to bai da takalmi a cewa na bai da takalmi sai tsohon khufin shi da Allah khufin ma ya ciccire saboda tahiyyar kafa haka kuma wanda ihramin da zai labbaika Allahumma labbaik bai da yawa mun gani cikin hadisai cewa zasu mutu bai bar ba komai wanda za a rihe shi ma sai farkon shi guda daya mu duba mu ga Jabir mu duba mu ga Hamza idan aka rihe kan shi kawuwan shi su bude idan aka rihe kawuwan shi kan shi ya bude wanda kuma bai bar ba komai bai bar ba abin da za a iya samu a mushi ihram to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama arafani yayi wannan khutuba da yayi wannan khutuba yace mutumin da bai samu ba abin da ya shahi takalmi yana iya sanya kofi to amma dai wannan bai kawo ba bai yi ba irin ruwaya wanda ta gabata ta cewa a khufin ya zamanto ya cire kasan su sai malamai suka yi sabani mai tsaho a cikin wannan mas'ala cewa wasu ka ce a ya zamanto ya sa khufin shi hakanan dalili kuma da wannan hadisi ba sai ya cire ba saboda mene saboda ai cire wai bata dukiya ne ci bata dukiya ne ifsadil malami kidan ba sai ya cire ba kawai ya sanya hakan amma dai akwai magana da yawa wanda malamai suka tayi kanta cewa abin da yafi shine mutun ya zamanto yayi aiki da hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya cire kasan hufun sai ya zamanto ya sanya shi kada ya zamanto ya taka wato alfurma abin da ya shahi wato mahzurat na abin da ba a so a aikata kana da ikrami ya zamanto ka aikata shi amma kuma wasu suka ce a rukhsa ce ai shari'ar musulunci ta kawo kinan idan ya zamanto rukhsa ta zo kinan babu laifi kana iya kai dauki wannan rukhsa kinan ka aikata kawai yanda wato shari'a ta kayo maka sauki amma dai mafi yawan malamai sun ce abin da yafi shine kawai ya cire kasan kufun nan da sa shi dan ya kuta daga sabanin malamai saboda a wannan hadisin na Abdullahi dan Umar ai bai kawo ba cewa fal yaqta'a to zaka gani kenan ya ci karo da wancan hadisi kuma duka hadisai ne wanda suke wato ingantattu wasu sun ce a daya ya zamanto ya shahi daya amma dai magana ke da kai mai tsaho a wajen malamai game da wannan wato mas'ala da bai sauran lokaci dan kan duka ba mu karanta hadisin nan gure an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك والرغباء إليك والعمل وتونم حديثي دك عبد الله بن عمر يرد على تتبتع أغريسه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama talbiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kasance labbaik allahumma labbaik to annabi sallallahu alaihi wa sallam talbiyar da yake yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaika aina amsa maka ya ubangiji na amsa maka labbaika na dada amsa maka la sharika laka babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai kai baka da wato wani wanda yake shariki a cikin wato bauta laka kai kadai ne ubangiji labbaika na amsa maka innal hamda dukkan wani dangi na yabo da jinjinawa a nan duniya da lahira mallakaka ne wan ni'mata da dukkan wata abin da ya shahi falala da kyautatawa laka naka ne ubangiji wal mulku da dukkan wasu halittu da abin da ya shahi kula da su da jujjuya su yace laka naka ne la sharika laka baka da abin wato gamawa wajen yin bauta wato wannan ita ce talbiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaga tsantsar tauhidi yana tsarkake ubangiji subhanahu wataala da cewa bayar tamka la sharika laka baka da tamka ya ubangiji kana ji ya amsa ma ubangiji Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wahdahu la sharika lahu bashi da wani abun ma bauta wanda za a gama shi da Allah subhanahu wa ta'ala yace dukkan wani dangi wato nayyabo dan kace alhamdu shine wato abin da ya shahi yabo wan na'ama da kuma abin da ya shahi kyautatawa da falala laka ga mallaka ubangiji ne wal mulku da mulki ga baki ɗaya da jishu ya lamari la sharika laka baka da wato wani tamkaya ubangiji sai ma da yace qala wa kana abdullah ibn umar yaziru abdullah dan umar ya kasance yana karawa a cikin talbiyar shi shine labbaika labbaika na amsa maka wa sa'adaika wato albarkaka ya ubangiji nike nema wal khairu biyadika dukkan wani abin da ya shahi alkhairi da amfani da falala biyadika wato a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala suke yace war ragaba'u da dukkan wani abun kwadai sawa'un na aikin alkhairi ne na aikin da zai kusantar da kai zuwa ga ubangiji ne yace ilaika zuwa gare ka ne ake neman wannan abu wal amalu da dukkan abin da ya shahi wato aiki to abdullahi dan umar ya kasance yana ƙara wannan wato a talbiyar shi wanda talbiya wani shi'ari ne na haji shi'ari ne na haji cewa kaji ana ta labbaika allahumma labbaika zaka gani gabaki ɗaya alhazin an gama ana tayi wanda kuma wannan yake nuna irin wato abin da ya shahi alama ta biyayya da ake ma ubangiji subhanahu wataala da kuma tabbatuwa da kuma karba wato kiran da ubangiji subhanahu wataala wato yayi arsa halsha annabi ibrahim da yace wa adzin fil nas bil haji ya atuka rijalan idan gabaki ɗaya al'umma sun ce labbaika labbaika ya ubangiji mun amsa maka wato gabaki ɗaya an zo ana yin wannan talbiya sannan wannan talbiya mutum yana fara ta ne tun daga lokacin da yayi wato ihrami kenan tun daga miƙati zakka yi tayi har sai ka zo lokacin da zakka zo tawafi kenan tukun zakka tsaya sannan idan haji ce kuma gabaki ɗaya zakka yi tayi har an sabko kai tawafi da kuzum ka koma an tahimina ana ta labbaika allahumma labbaik a tahi arfa kana tayi ana ta attawai kana ta labbaika allahumma labbaik a dawo muzdalifa ana tayi har sai an zo lokacin da aka yi jihwa rana ta goma kenan ranar goma ga wata ranar sallah idan an yi jihwa lokacin ake tsaye da abin da ya shahi wato ita wannan wato talbiya idan wannan hadisi yana nuna mana yanda talbiya annabi sallallahu alaihi wasallama wato take yi sannan kuma talbiyar gabaki ɗaya sawa'un mutum haji ce zai yi ko kuma umara kenan zai ringa yin wannan talbiya yana labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik sannan malamai sun yi sabani kan shin wannan ita talbiya wajibi ce ko rukuni ce ko kuma sunna ce mustahabba ma mafi yawa maganan malamai wanda suka tahi shine cewa wajibi ne kuma tana daga cikin shi'ar alama ce ta abin da ya shahi aikin haji saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ba a rawaito cewa annabi ya bar yin talbiya idan ya dauki haji ko kuma abin da ya shahi wato umara bari ma dai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa jibril alaihi salatu wassalam ya zo mishi ya ce ya umurci sahabbai gabaki ɗaya su daga wato sautin su da abin da ya shahi al-ihlal shine abin da ya shahi talbiya kenan ka gani wajibi ne saboda umarni ne yazo kamar inda yake kaida a wajen malamai cewa al'amru yaqtadi al-wujub kenan insha Allah lokaci yayi nan zan tsaya duk da hadisi ɗaya ne ya rage mana a baban to hadisin yana da wato dan bayani game da abin da ya shahi wato bulaguran mace kada ta bulaguro masira ta wuni da dare ba ce wato ma'aha wato wanda yake muharram idan zan magani akwai maganganun malamai game da hukuncin bulaguran mace ba tare da muhrim ba shin ta je ta yi haji ba tare da muhrim ba ko ba ta je ba idan wannan matsala insha Allah sati mai zawa ko kuma ranar alhamis in Allah subhanahu wataala ya datar da mu zan mu tashi akan ta da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Thank you.